sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lasariya na yau Litinin 7 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Maryam da kanun labarai.
Barazanar samun sabani a bakin iyakar Russia da Ukraine ita ce a gaba-gaban ajandar ganawa daban-daban da za a yi a yau Litinin a Moscow da Amurka, inda shugaban Russia Vladimir Putin ke karɓar bakuncin shugaban Faransa Emmanuel Macron, yayin da shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaban Jamus Olaf Scholz a fadar White House. A yau Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je ƙasar Australia domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa akan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da na kafar yanar gizo. A jiya Lahadi ne shugaban China Xi Jinping ya gana da Prime Minister Pakistan Imran Khan, wanda ya kai ziyara a ƙasar a game da batutuwa masu yawa, inda suka jaddada muhimmancin gaggauta samar da tallafin agaji na ƙasa da ƙasa ga Afghanistan.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Niger ta yi watsi da ta yi mayar da sansanin sojan rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen Turai, wato Takuba, daga Mali zuwa ƙasar ta Niger.
Ba fitakar da muke daman saboda mun buga unguwanin zaman wannan rundunonin cikin ƙasashenmu ba na Sahel da ke fuskanta matsala na tsaro.
Shugabannin addini da 'yan siyasa a Najeriya sun jaddada cewa Allah kaɗai ne zai iya magance matsalar rashin tsaro a ƙasar.
A kodayaushe al'umma za su riƙa samun irin wannan yanayi akai-akai. Amma idan suka koma ma Allah suka canza rayuwarsu, to za a samu mafita, ba shugabanci kawai ake nema ba.
Wasu 'yan gado kuma sun bayyana damuwa game da wahalar da suke sha wurin sake rajistar layukan wayoyinsu na hannu. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Barazanar samun sabani a bakin iyakar Russia da Ukraine ita ce a gaba-gaban ajandar ganawa daban-daban a yau Litinin a Moscow da kuma Amurka, inda shugaban Russia Vladimir Putin ke karɓar bakuncin shugaban Faransa Emmanuel Macron, yayin da shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaban Jamus Olaf Scholz a fadar White House. Fadar ta White House ta ce Biden da Macron sun yi magana ta waya a jiya Lahadi, inda suka tattauna game da kokarin da ake yi ta bangaren diplomasiya da kuma taka birki a matsayin mai da martani ga kai sojojin da Russia ke ci gaba da yi a bakin iyakar Ukraine. Sun kuma jaddada goyon bayansu ga karfin ikon mulkin Ukraine da 'yancinta a matsayin ƙasa. Macron ya faɗa a makon da ya wuce cewa babban burinsa shine ganawa da Russia da kuma rage zaman tankiya a yankin. Bayan tattaunawa da Putin, ana kuma sa ran zai je Kiev don ganawa da shugabannin Ukraine a gobe Talata. Shi ma Scholz ya shirya yin shigen irin wannan tafiyar a mako mai zuwa, inda zai yada zango a Moscow da kuma Kiev. A yau Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je ƙasar Australia domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da ake kira Quad da Turanci, da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa akan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da na kafar yanar gizo, yayin da ya sake nuna rashin amincewarsa da tsokana da kuma tursasawar da ake yi a yankin na Indo-Pacific, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalmar Quad na nufin tattaunawar harkokin tsaro tsakanin ƙasashen Australia, India, Japan da kuma Amurka. Ziyarar Blinken zuwa Australia daga 9-12 ga wannan watan na Fabrairu ita ce ta farko bayan wata yarjejeniyar ƙawancen haɗin gwiwar tsaro ta ɓangarori uku da ake kira AUKUS, wato tsakanin ƙasashen Australia, Ingila da kuma Amurka, wadda aka sanar a cikin watan Satumban bara. Yarjejeniyar ta kunshi samar da jiragen ƙarƙashin ruwa masu amfani da nukiliya ga ƙasar Australia, wacce ba ta cikin mambobin ƙasashen G7, a zaman wani ɓangaren takawa China barki a ƙoƙarin faɗaɗa sojojinta da take yi a ƙasashen na yankin Indo-Pacific. A jiya Lahadi ne shugaban China Xi Jinping ya gana da Prime Minister Pakistan Imran Khan, wanda ya kai ziyara ƙasar a game da batutuwa masu yawa, inda suka jaddada muhimmancin gaggauta samar da tallafin agaji na ƙasa da ƙasa ga Afghanistan domin taimaka mata don ta iya kaucewa barazanar rikicin jinƙai. Ganawar ta kawo ƙarshen ziyarar kwanaki hudu da Prime Minister Khan ya kai Beijing, inda ya kasance cikin shugabannin ƙasashen waje da aka gayyata su halarci buɗe wasannin Olympic na Honduru da aka fara ranar Juma'a. Wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar bayan taron ta ce China da Pakistan sun yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da samar da tallafi da taimako ga 'yan Afghanistan, ciki har da buɗe asusun kuɗin Afghanistan da aka sanya wa takunkumi.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su, bari mu fara buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin kasar ta yi watsi da ta yi mayar da sansanin sojan rundunar haɗin gwiwan ƙasashen Turai, wato Takuba, daga Mali zuwa ƙasar ta Nijar. Sai dai wasu masu bin diddigin al'amuran tsaro na ganin wannan tayin tamkar wata hanyar da za ta baiwa hukumomin Nijar damar morar abubuwa da dama a ƙarƙashin wannan yunkurin. Wakilin muryar Amurka a Birnin ya mai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanayin tsamin dangantakar da ake ciki a tsakanin hukumomin Mali da na Faransa, wanda kuma ya fara shafar hulɗar ƙasar ta Mali da nahiyar Turai, ya sa waɗannan ƙasashe su mai yunkurin kwashe dakarun rundunar haɗin gwiwar nahiyar Turai, wato Takuba, daga ƙasar ta Mali da nufin mayar da su jamhuriyar Nijar, a yayin da rahotanni ke cewa sojojin Rasha sun fara wargaza malabar 'yan ta'addan arewacin Mali. Kodayake kawo yanzu ba a bayar da wata sanarwa ba a hukunce akan wannan yunkuri, cibiyar kula da yaɗa labarai a fadar shugaban ƙasa ta tabbatar mana da cewa Nijar ta yi watsi da wannan ta yi. Matakin girke sojojin ƙasashen waje a yankin Sahel wani abu ne da ƙungiyoyin fafutuka suka jima suna gwagwarmaya a kansa, saboda a cewar su alama ce ta sabon salon mulkin mallaka. Mudi Musa shigo ne a ƙungiyar Tournon La Page.
Mun ji an waɗi tunda babu wata takarda haka a hukumance da ke nuna cewa haka nan ɗin ne abin ya tabbata. Ya kamata a ga alamu, paske mu fafutukar da muke daman saboda mun buga unhwanin zaman wannan rundunonin cikin ƙasashenmu ba na Sahel da ke huskanta matsala na tsaro. Idan kuma abin ya tabbata, abin alheri ne ko abin horin ciki ne gare mu.
To amma mai sharhi akan sha'anin tsaro, Musa Aksar na cibiyar nazari da bincike Centre Norbert Zongo, na ganin tayin na Faransa da ƙawayenta a matsayin wata hanyar da za ta bai wa Nijar damar cin gajiyar hulɗar da ke tsakaninta da su, har ma ta gindaya musu tsauraran sharuɗa a fannin tsaro.
Shugaban ƙasa girma Mohamed Bazoum yana da hanya babba wadda yake ya kama sojojin shi kayan aiki, ya kama su horo, ya kama su abubuwa da yawa. Tunda yau ƙasar Faransa tura matsa suke, suna so su tsaya a nan yankin Sahel don su kare kansu bisa ta'addanci. To babu wani wata ƙasa wadda yake za su iya zo su zamna a daidaita ya samu ya ce musu ga abin da yake so, su kama shi. Dole su kama na kayan aiki in suna so su zamna wajenmu, dole su bamu kuɗi, dole su bamu abubuwa da yawa da zamu tambaya, dole kuma su yi nasara a yankin ta'addanci. In ka duba can ƙasa Mali da aka koro su, Rasha tana so ta zamna ita ma ta samu nasara. To dole ne za su nasara nan, dole kuma za su bamu abin da muka tambaya.
Wasu majiyoyi na daban na cewa ƙasar Faransa da ke jan akala a sabuwar tafiyar da aka sa gaba na neman shayo kan hukumomin Nijar su amince da tayin na girke rundunar Takuba da ake hasashen kwatsewa wuri guda da rundunar sojan Barkan, wanda ake ɗauka a matsayin mafarin rangadin da ministar tsaron Faransa Florence Parly ta yi a makon jiya a nan Nijar, inda suka gana da shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ba tare da baiwa 'yan jarida damar sanin abubuwan da suka tattauna a kansu ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Sakataren ma'aikatar lafiyar Birtaniya ya ce yana so mutanen da suka jinkirta zuwa asibiti bisa dalilin da bai da nasaba da COVID-19 su koma hukumar lafiyar kasar da ake kira NHS a takaice. Sajid Javed ya fadawa gidan talabijin ɗin Sky News cewa ina so dukansu su koma hukumar, saboda ina so su san cewa hukumar NHS na nan domin su, yanzu kuma kofa na nan buɗe ga kowa. Javed ya ce hukumar NHS ta kiyasta mutane tsakanin miliyan 8 zuwa 9 suka kauracewa zuwa ganin likita saboda an buƙaci su yi hakan, yayin da jami'an lafiya suka kula da marasa lafiya COVID-19. Yanzu sakataren lafiyar ya ce hukumar NHS na a shirye ta duba tarin masu neman a duba lafiyarsu. Javed ya kuma ce wani sabon tsari na yanar gizo sai ba jama'a dama su ga inda suke a jerin masu jira a duba su, kuma an zuba biliyoyin kudin fan don duba tarin marasa lafiyar. Hukumomin Koriya ta Kudu sun sanar da cewa jimlar waɗanda suka kama COVID-19 a ƙasar ya zarta miliyan 1 a jiya Lahadi. Hukumomin kuma sun kuma sanar da samun adadin tarihi na mutum 38,691 da suka kamu da COVID-19 a jiya Lahadi. A yau Litinin ƙasar Australia ta ce za ta bude iyakokinta kuma a shirye take ta marabci matafiyan da suka yi rigakafin cutar COVID-19 daga sassan duniya. Jakadan China na musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya yayi watsi da kalaman takwarar aikinsa ta Amurka akan cewa wadda China ta zaba a matsayin mai rike fitilar bikin bude wasannin Olympic na Honturu a Beijing wani yunkuri ne na kauda hankalin kasashe akan zargin saba haƙoƙin bil'adama akan tsiraran musulman kabilar Uyghur da ake yi wa kasar. Jakada Zhang John ya faɗa a wata sanarwa a shafin yanar gizon ofishin jakadancin China cewa daga kausan lafazi China na musanta zarge-zargen marasa tushe da jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta yi a wata hira da gidan talabijin din CNN. Zhang ya ce Dini Jia Yalamujian, ‘yar wasan kan ƙanƙarar snow wadda aka haifa a Xinjiang, tana daga cikin 'yan wasa 20 masu kwazo daga tsirarin kabilu 9 da ke wakiltar China a gasar Olympic din na Honturu. Kwararru da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun kiyasta cewa sama da mutum miliyan 1 galibi daga kabilar Uyghur da wasu tsirarin kabilan musulmai ake tsare da su a wasu sansanoni a Xinjiang tun daga shekarar 2016.
Madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a Najeriya kuma manyan malaman addinin musulunci da 'yan siyasa sun sake jaddada buƙatar komawa ga Allah wurin samun mafita ga matsalar rashin tsaro da ta'addabi ƙasar. Gadan Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Maganar matsalar tsaro a Najeriya dai na ci gaba da jawo hankalin masana game da yadda za a kawo ƙarshen ta baki ɗaya. Kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara Sanata Sani Ahmad Yariman Bakura, wanda ya shugabanci wani taron yaye ɗaliban da suka haddace Alƙur'ani a Zaria, ya ce matsalar tsaro a Najeriya jarabawa ce da ya kamata a koma ga Allah baki ɗaya.
A koda yaushe al'umma za su riƙa samun irin wannan yanayi akai-akai. Amma idan suka koma mu Allah suka canza rayuwarsu, to za a samu mafita. Ba shugabanci kawai ake nema ba, sai an samu shugabanci wanda ya yarda da cewa zai bi tsarin Allah subhanahu wataala, sannan su al'umma su kuma su yarda da cewa za su bi tsarin Allah. Wani lokaci su al'umma sai an tursasa musu, wani lokaci in aka yi musu wa'azi za su canza, sai Allah ya kawo gyara da ɗaukaka ga shugabanni sai su gyara. Amma a ƙasar nan ana neman al'umma su zaɓi wanda za su yi masu jagoranci ta hanyar Allah subhanahu wataala, domin Allah shi ke da mafita.
Fitaccen malamin addinin musulunci nan daga jihar Kano, Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu, shi ne ya gabatar da maƙala a wurin wannan taron yaye ɗaliban da suka haddace Alƙur'ani. Kuma ya ce samun shugabanni na gari ma ya ta'allaka ne akan tarbiyyar addinin da aka barwa yara masu tasowa.
Irin ƙalubalen da muke fuskanta a wannan ƙasa tamu, abubuwan da muke ta gani kullun na tashe-tashen hankula, na rashin kwanciyar hankali, na taɓarɓarewar tsaro, babu abin da zai dawo da mu tafarki madaidaici mu samu maganin waɗannan abubuwa sai cikin Alƙur'ani. Kuma yadda muke kuka da rashin samun shugabanni waɗanda za a ba su amanar al'umma su riƙe na ƙwarai, idan ya zanto an samar da irin wannan tarbiyya a cikin tsare ko masu tasowa, to babu shakka za a samu gyara nan gaba mai yawa.
Babban abin da ya dauki hankalin mahalarta wannan taro dai shine haddace Alƙur'ani mai girma. Da wata ɗaliba 'yar ƙasar Faransa 'yar shekaru 14 ta yi a cikin watanni 4, duk da yake bata iya yaren malamanta ba. Barista Tahir Umar Tahir shine shugaban kwamitin gudanarwa na makarantar ta Nuru Tilawa International School da ke Zaria, kuma yayi karin haske game da wannan ɗaliba.
Ɗaya daga cikin manufar mu shine mu samar da al'umma sabuwa mai tarbiyya da da'a, mahaddatan Qur'ani wanda za su zama gwamnoni, shugabanni, lauyoyi, injiniyoyi, domin a samu canji a wannan kasa ta mu.
Wani dan ƙarin haske zaka mana game da yarinyar da ta haddace Alƙur'ani cikin wata hudu?
To babban abin mamakin shine babanta ya kira mu daga Faransa yace yana bin harkar makaranta a internet. So haka ne ya turo ta, ba Turanci, ba Larabci, ba Hausa, sai Faransa. Ya sako ta jirgi, muka je muka dauko ta, muka kawo ta makaranta. Sai gashi ta breki record din da bamu taba gani irin shi ba. Ta haddace Alƙur'ani mai girma a wata hudu. Muna alaƙoƙi da cibiyoyin haddace Alƙur'ani ta duniya wanda akwai rassa na kasashe 74, amma a duka waɗannan kasashe 74 ba a taɓa samun yaron da ya haddace Ƙur'ani a tarihi a wata hudu ba sai ita.
Ɗaliba Fatima Musa daga ƙasar Faransa da ta haddace Alƙur'ani a watanni hudu dai ta samu yabo da kuma girmamawa daga manya-manyan baƙin da suka halarci wannan taro, ciki har da ministoci da tsaffin gwamnoni da kuma sarakuna ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin Musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Dubban mutane a kasar Ghana kuma suke shiga dogayen layuka domin sake rajistar layin wayoyinsu na hannu biyo bayan umarni da gwamnatin kasar ta bayar bisa dalilan tsaro. Wahalar da 'yan kasar ke sha wurin sake rajistar layin wayoyinsu ya sa wata kungiya mai zaman kanta da ke fafutukan kare masu amfani da wayar tarho a Ghana ta buƙaci duk wani mai amfani da wayar hannu ya rufe ta a gobe Talata aƙalla sa'o'i shida. Ga dai Hamza Adam da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Abin da bai da kyau, bai da kira ka je ka redisa ne, ka doki vota ɗinka ka je ka redisa, me yake kamata kuma ce kaman mu je mu redisa sabo, ba cin nan da bai da kyau.
Wayoyin da gane yake nan in ba ka yi ba ya kawo damuwa, saboda shi sai ka yi mai ka yi hankali ka zo ka zamna a yi cikin kwanciyar hankali.
Ni na baraki na ma na zo na saya na kai more than 3 hours ma ban samu na yi ba. Na
koke-koken wasu al'umman kasar kenan a daidai lokacin da suke kan layuka domin sake rajistar layin waya ɗin su biyo bayan gwamnati ta buƙaci da kowa ya sake yin rajistan, abinda da ya sanya jama'a da dama cikin yanayi na damuwa. Kana suka yi tsofin Allah tsine, kungiyar Concern Mobile Network Subscribers Association mai fafutukan kare hakkokin masu amfani da wayoyin hannu a Ghana ta ce matakin da gwamnati ta dauka din nan ya tsaba kundin tsarin mulkin kasar. A don haka ta ayyana ranar 8 ga watan Fabrairu din wannan shekarar 2022 a matsayin ranar da babu kira ta waya domin nuna adawarta. Ras Mubarak, tsohon wakilin majalisa Kana Jigo a cikin wannan kungiyar,
su nemi izini a wurin parliament na farko dake ba su authority kuma sai su direct kowa every register sim card din shi, yanda suka sa mutane cikin wahala, cikin walakanci, ka gan sofofi samaruna buduri ana cikin layi long queue. Bayan an nemi izini from majalisa ayi re-registration process nan na manan da akwai girma ciki ba da wannan walakanci da muke ganin a cikin kasan Ghana, watan February kwana 8 muna rokan yan Ghana duka, duk wanda ke da layi ko waya yayi kokari from karfe 6 na safe zuwa 10:30 karbe shi yi call, karbe shi doki call, yanda za a yi mu send signal kuma ababen da ke tafiyan nan ba abin da muke jin daɗin wannan ababa.
Malam Yusuf Fafana, mai magana da yawun gwamnati bisa harkokin ci gaban zamantakewan jama'a, ya ce ba nan gizo ke tsaka ba.
Batun shi telephone da muke use, bi ma'ana handset da muke use, batun miyagun mutane sun shiga ciki, suna dabaru kai, suna cuta, suna aikin da bai kamata ba. Wani mana nan suna da wani hanyar da suke samun waɗansu machine da kudi ya fada cikin fononka, suna da labari sai su nemi hanyar da za a bi a ja kudi. Wayansu kuma na kokari su yanka waɗansu sim card a nan su kai kasan waje, suna sarwa daga America, su Germany, su France, su Britain, wato da muke kira sim box fraud. Sa mutane sun bi ciki, sun kware mutane da dama, wato kukan duka kofin government yake kayewa. Wannan duka ne yasa government ya tashi ya saya, wai in ba an yi sabon registration ba kowa da kowa ya zo a doki hannunka kan machine namban nan kuma a register make kadi Allah ilaha sai ka bar use ko dai Allah yayi kiranka.
Alhaji Yusuf Fafana, mu duba batun hawa layuka da ake yi, sa'annan kuma akwai wata kungiya Concern Mobile Subscribers Association sun ce wai ba ku bukaci da zauren majalisar dattawan kasa ta yi muhawara kan wannan tukuna ta inganta ba. Baka ganin wannan mataki ya tsaba kundin tsarin mulki na wannan kasa?
Kuma mun gode musu da irin wannan hanya da suka bi da kuma suke son a ji muryar, da su ne ma ya kamata yanzu nan suna buga ma government tabe, suna nuna ma government aikin da yake yi ya jara musu ai. Saboda shi muna son kowa ya sani cewa abinda government za ta yi amfanar da kowa shi ne za ta yi.
Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kalgi marar ilimi abun rainawa.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asari ta yau Litinin. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na wannan makon zai duba irin muhimmanci da tasiri da ke tattare da ɗabi'un koyon karatu ga ƙananan yara da irin alfanu da hakan zai haifar da ci gabansu a rayuwa ta gaba. Wani taron masana da aka gabatar a jihar Kano wanda ya nazarin hanyoyi da ƙalubale da ake fuskanta a ɓangaren ya kuma fito da wasu tsare-tsare. Abokin aikinmu Muhammad Ibrahim Kori ya zanta da Farfesa Talatu Musa Garba inda take bayani akan mahimmancin koyar da karatu ga yara.
Na community saboda masana sun zo an yi muhawara an gabatar da makaloli kuma an zauna an fitar da abubuwan da ya kamata a ce duk wani wanda yake da ruwa an sanar da shi inda za a bunƙasa al'amarin karatun.
In ce an gabatar da makaloli, ko za ki iya faɗa mana adadin makalolin ko kuma kiyasin su?
To an gabatar da makaloli kamar guda 75.
Suna magana ne a alƙibla ɗaya ko kuma a misali al'amura daban-daban suka taho?
To an raba shi jigon conference ɗin kamar gida 5. An kalle shi ga alƙiblar littattafan yara da yanda ake koyar da wasu al'amura na karantarwa wanda su ne kamar jigon shi wannan taron. Akwai wadda aka gabatar kamar keynote, sannan akwai kuma takaddu kamar lead paper wanda su ne takaddun da suke jagorancin wa'ancan masana ne dai a ɓangaren koyar da karatun yara ɗin suka zo suka gabatar da takaddun. So saboda haka in aka hada nasun nan an gabatar da takaddu kamar guda 75.
Na ga a jigo ko kuma take ko alƙibla taron an yi magana kamar akan wato littattafai a matsayin wani tushe na koyar da yara suna ƙanana ɗin nan. Ban sani ba ko akwai a maƙalolin da aka gabatar akwai daga ciki da suka yi magana musamman hususan akan yadda ake rubuta littattafai don koyar da yara ƙanana a mataki na ƙasa?
Akwai ɗaya daga cikin maƙaloli wanda aka ce su ne kamar jigo. Ita wannan keynote ɗin ta haɗa yanda ake rubuta littattafan jigon conference ɗin gaba ɗaya ta tattauna a kai Professor Ramla Jibir. Sannan kuma akwai guda 2 da aka abin nan, ɗaya sun kalle shi ne ta ɓangaren policy nufofin gwamnati yanda abin da ya kamata a kiyaye idan za a wallafa littattafan yara. To ɗaya kuma an gabatar da shi ne akan wani bincike da aka gabatar akan yanda ya kamata a ce an bi ladubban da ya kamata a bi wajen tabbatar da an samu lasisi na rubuta littattafai kuma an bi ka'idojin rubuta littattafan. To an yi shi kamar research ne aka yi da aka zo aka yi aka gabatar da yanda ya kamata, to kuma sai aka tafi da wannan research din aka je aka ƙara tantance shi sannan aka tsefe shi aka tantance shi sannan aka zo aka fitar da abubuwan da ya kamata a yi la'akari da duk wani wanda zai rubuta littafi na yara sai ya bi wannan ka'idojin.
Dabi-dabi kuka cimma ne kuma wasu batutuwa kuka tabo a su waɗannan?
To akwai dai batutuwa da dama da aka cimma, amma dai waɗanda suka fi fitowa fili su ne waɗanda muka fi ƙarfafawa wanda ya shafi duk wasu masu ruwa da tsaki masu hukuma da ya kamata su assasa koyar da karatun nan da kuma waɗanda ya kamata su kula.
Akwai nau'in
wuji wajen wallafa littattafan yaran nan da kuma waɗanda ya kamata a ce su ne suke da alhakin ba da malamai da kula da malamai da kula da kayan aikin ma da za a yi. So dukkan su suna wannan waje kuma an tattauna da su, an yi tambayoyi, an ansa. Wannan shi wannan community da muka rubuta za mu aika musu har can, saboda su ya kamata mu haɗu tare da su mu ga mu tabbatar da abubuwan da aka gabatar an yi amfani da shi.
To kaman su hukumomin gwamnati kenan, irin CUBEC watakila da makamantan su?
Akwai CUBEC, NARDC, National Council of Colleges of Education, da su National Board of Nomadic Education, da su Teachers Registration Council, da su Educational ERC, Educational Resource Center. Dukkan su suna ciki, waɗanda sun zo kuma sun aiko da mutane, sannan kuma da su SUBEPS na ƙasa.
To duk waɗannan hukumomi ne na ilimi da suke da ruwa da tsaki, batutuwan da kuka bujiro kuke so a cimma ko a aiwatar, kamar suna da hurumin aiwatarwa a matakan su ko a matsayin su na hukumomin gwamnati, ko kuma suna buƙatar sahalewar gwamnati a sama misali? Idan kika ce na gwamnatin Najeriya, misali gwamnatin tarayya, dole sai ta amince, ko kuma batutuwa ne wani dama sun shafi hurumin da ita doka da ta kafa su ta ba su?
Gaskiya batutuwa ne wanda dama suna cikin hurumin dokar da ta kafa wayannan, saboda kaga su NARDC su ne suke tabbatar da littattafan ma da za a koyar a makarantu. Duk wani littafi da aka wallafa da shi kansa kundin ilimin a ƙarƙashin su yake. Su kuma UBEC su ne ya kamata a ce suna kula da abin da yake faruwa a cikin makarantun nan, makarantun matakin primary inda ake koyar da shi wannan karatu da muke faɗa.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a wannan la'asariyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Baki ɗaya a madadin dukkan ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gresham. Ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.
Can hakika ba da tangarda ba.
To madalla, a gaida Yusuf Harande. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko na cewa, rai baƙon duniya. Salam VOA Hausa, muna taya alhini da jimami na ‘yan uwa da aminai ga marigayi Garba Aliyu Zaria, ɗan jaridan gidan Radio Faransa, wanda Allah ya warsuwa jiya Lahadi. To Allah ji kansa ya sa aljanna makomarsa, daga kawo mai ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga da kuma Bala ruwan Kanwa. Sakonmu na gaba na cewa, salam VOA Hausa, to muna addu'ar Allah kawo mana ƙarshen ‘yan bindiga masu kashe bayin gaira babu dalili a ƙasarmu ta Najeriya. Amin summa amin. Sako daga Fatima Musa Wada tare da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada a Barikin Ladi, jihar Filato. Sai kuma wannan sako da ke cewa, hakika muna farin ciki da irin nasarori da jami'an tsaro da kuma 'yan sa-kai ko 'yan banga suke samu a arewacin Najeriya akan 'yan bindiga masu satar mutane. Babu shakka wannan wata 'yar manuniya ce cewa shugabanni da jami'an tsaro sun farka daga bacci. Da izinin Allah, wannan matsala ta ta'addanci, sai mun tura ta zuwa gidan tarihi. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Tuma dalla, yanzu ko ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Barazanar samun sabani a bakin iyakar Russia da Ukraine ita ce a gaba-gaban ajandar ganawa daban-daban a yau Litinin a Moscow da kuma Amurka, inda shugaban Russia Vladimir Putin ke karɓar bakuncin shugaban Faransa Emmanuel Macron, yayin da shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaban Jamus Olaf Scholz a fadar White House. A yau Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je ƙasar Australia domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da ake kira COD da Turanci.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariyar. sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Daniel Brown da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan la'asaliya Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC, nike sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa.